Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kamata su ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a noma download da kuma niya haka kuma ana iya samu Alpha Radio na kuma sun da ke kasar Ghana. Masu na'urar computer kuwa a duk lokacin da suke son kama tashar suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Juma'a 18 ga watan Mayu na shekarar 2018. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Almasi Garba. Da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa ga kanun labarai.
Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya kira shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya jaddada muhimmancin daddadiyar dangantakar Amurka da Najeriya. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta tabbatar da samun wani mutum da cutar Ebola a birnin Mbandaka na kasar Congo. Sannan shugaban Amurka Donald Trump ya ce tattalin arzikin Korea ta Arewa zai yi matukar bunƙasa idan ta kawar da makamin nukiliya, idan ko ta ki za ta fuskanci matsala.
To kanun labaran kenan, a cikin shirin za ku cewa sojojin Najeriya tuni suka aiwatar da umarnin da shugaban kasa ya basu na kafar rundunar soja a yankin Birnin Gwari.
Wannan umarni ne wanda shi shugaban kasa ya riga ya bayar. Akwai wata oda da ta fito tun shekaru biyu da suka wuce, 2016.
A can jihar Borno ko tawagar samar da sabuwar kasuwar Afirka ce ta kai ziyara a jihar.
Sabon abin da ake so a shigo da shi a hana cin kasuwa ta bayan gida wanda ba zai amfani karsan gaba ɗaya ba.
Kuma muna da shirin lafiya uwar jiki ta da Jumai Ali, amma da karatun Qur'ani daga Qur'ani mai tsarki albarkacin watan Ramadan, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum mai saurare, da fatan an tashi lafiya masu azumi kuma an yi sahur lafiya. Ga labaran mai karanta Ibrahim Almasi Garba. Jiya Alhamis, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi magana da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ta wayar tarho, inda Pompeo ya jaddada muhimmancin daddadiyar dangantakar da ke tsakanin mutanen Najeriya da na Amurka, wanda hakan ke nuni da dacewar zuwan da Buhari Amurka kwanan nan. Pompeo ya yi nuni da tasirin Najeriya a fadin Afirka, musamman kan batutuwa masu muhimmanci ga Amurka da Najeriya, ciki har da yaƙi da ta'addanci da kuma sauran batutuwan da ke barazana ga lafiya da matakan tsaro, da kuma samar da sukunin bunƙasa tattalin arziki da yaƙi da almundahana da kuma yaɗa aƙidar demokaradiyya da kwanciyar hankali. Sakatare Pompeo ya yi fatan za a ci gaba da haɗin kai tsakanin ƙasashen biyu ta yadda kowacce za ta amfana. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta tabbatar da samun wani mutum da cutar Ebola a birnin Mbandaka mai kunshi da mutane sama da miliyan guda, kuma mai tazarar kilomita 150 daga Bakiro, inda cutar ta fara barkewa a wannan karan. A cewar hukumar ta WHO, zuwa ranar 15 ga watan Mayu an tabbatar da cewa mutane wajen 44 suka kamu da cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar ta Congo, kuma mutane sama da 20 sun mutu. In banda mutum guda da aka gani da cutar a Mbandaka, sauran mutane duk a Bakiro suke, garin da ke can Lungu a arewa maso gabashin ƙasar wanda ke da wuyan zuwa. Cutar Ebola dai ta zama annoba a ƙasar Congo, kuma duk wanda cewa cutar ba baƙwa ba ce ga ƙasar ta Congo, akwai wani abu sabo a wannan karan. Sabon abun kuwa shine bullar da cutar ta yi a wani gari na daban. Bakiro dai na tsakiyar wasu manyan koguna biyu ne, waɗanda za a iya amfani da su wajen kai mutanen da suka kamu da cutar zuwa birane, ciki har da Kinshasa da Brazzaville. Shi ma Mbandaka na kusa ne da kogin Congo, a tazarar kilomita 4,000 arewa da Kinshasa, babban birnin ƙasar ta Congo, mai kunshi da mutane kimanin miliyan 10. To karfa a sha'afa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. shugaban wa tattalin arzikin Koriya ta Arewa zai matukar bunƙasa sannan yayi alƙawarin kare iyalin Kim da ke mulkin ƙasar da abin da ya kira cikakkiyar kariya ta yadda gidan zai ci gaba da mulki muddin Kim ya amince ya rabu da makamin nukiliya. Trump ya gargadin cewa idan ko shugaba Kim Jong-un ya ki amincewa da wannan shawarar to za a yi kace-kace da wannan matalauciyar ƙasar. A wani sabon bayanin sa na ji Alhamis, shugaba Trump ya yi hasashen cewa canza lafazi da Koriya ta Arewa ta yi wannan satin game da taron da aka shirya yi tsakanin shi Trump din da Kim ranar 12 ga watan Yuni a Singapore na iya zama sakamakon ganawar da aka yi tsakanin Kim da shugaban China Xi Jinping. Mai yiwuwa shugaba shi ne ke zuga Kim Jong-un a cewar Trump yayin da yake zaune ganga da Jens Stoltenberg, sakataren kungiyar tsaro ta NATO kuma a gaban 'yan jarida. Trump ya kara da cewa muddin aka soke wannan ganawar za mu yi amfani da zaɓi na gaba. Trump ya ce har yanzu jami'an gwamnatocin Amurka da na Koriya ta Arewa na tattaunawa kan tsarin ganawar da ake shirin yi ɗin. Tamkar babu wata matsala duk wadda wasu kalaman da ke fitowa daga Koriya ta Arewa da ke jefa ayar tambaya kan yiwuwar ganawar. Majalisar Dattawan Amurka jiya Alhamis ta tabbatar da gini Haskell a matsayin mace ta farko da za ta shugabanci hukumar leken asirin Amurka wato CIA da ƙuri'u 54 akasin 45 wanda ya kawo ƙarshen tantancewa mai cike da takaddama inda 'yan majalisar dattawa suka yi ta nuni da amfani da hanyoyi masu tsanani da hukumar CIA ta yi wajen zakulo bayanai a can baya. 'Yan jam'iyyar Democrat 6 sun kada ƙuri'ar amincewa da nada Haspel a yayin da wasu 'yan Republican 2 kuma suka ƙi bata goyon baya a matsayin mai maye gurbin Mike Pompeo wanda a watan jiya aka tabbatar da shi a matsayin sakataren harkokin wajen Amurka. Shugaban masu rinjaye na majalisar dattawan Amurka Mitch McConnell ɗan Republican mai wakiltar Kentucky ya jinjina ma Haspel wadda daddadiyar ma'aikaciyar hukumar CIA ce da cewa ta yi matukar cancanta da dumfari kalubale mai tsanani da Amurka ke fuskanta. Ya kara da cewa tana da mutunci da kuma daraja a idan ma'aikatan hukumar ta CIA.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na Amurka Amurka. To yayin da ake fama da matsalar tsaro a yankin Binnin Gwarin jihar Kaduna, yanzu haka rundunar sojan da shugaba Muhammadu Buhari ya ba da umarni a kafa ya fara aiki kamar yadda Janar Burta ya shaidawa manema labarai. Ga Umar Faruk Musa da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Janar Burta ya bayyana haka ne a lokacin da ya kammala gana da shugaba Muhammadu Buhari a Abuja, inda ya yi wa shugaban cikakken bayani akan irin matakan da ake ɗauka na samar da tsaro da kuma irin hikimomi da dabarun da wannan bataliya da za a kafa za ta yi domin kawo sha'anin tsaro kusa-kusa da jama'a, sannan a yi haɗin gwiwa na musamman tsakanin jami'an tsaro na Najeriya baki ɗaya ta yadda za a daƙile duk wata kafa da ake amfani da ita a dazuzzuka na Birnin Gwari da hanyar Kano zuwa Abuja domin tabbatar da an hana miyagun mutane ci gaba da halaka jama'a babu ƙaƙƙaftawa. Ga dai ƙarin haske da ya yi bayan da ya fito daga fadar ta shugaban ƙasa.
Wannan umarni ne wanda shi shugaban ƙasa ya riga ya bayar. Akwai wata oda da ta fito tun shekaru 2 da suka wuce 2016 da muka sa cewa a nada ko kuma a kafa wannan batalion a can Birnin Gwari. To daman can tana cikin oda shekaru 2 da aka sa da ta wuce da ta shige. So saboda haka wannan ne ya sa na je na dubi wajen inda za a kafa batalion din, kuma an riga an fara aiki wato ta wajen fannin patrol da kuma bada tsaro tare da sauran jami'an tsaro na kasan gabaki daya.
General Yusuf Barata kenan shugaban sojojin ƙasa na Najeriya a tattauna da yayi da manema labaru a fadar gwamnati a Abuja. Yanzu dai 'yan Najeriya sun sa ido su ga irin tasirin wannan bataliya za ta yi, ganin irin ci gaba da barazanar da ake samu tsakanin Kaduna zuwa Abuja da kuma Kaduna zuwa yankin na Birnin Gwari, ganin irin yawan mutanen da ake kashewa kusan kullum a ciki har da jami'an tsaro na sojoji da waɗansu masu farin kaya. Umar Faruk Musa, Murar Amurka a Abuja, Najeriya.
Kiɗin maza daban da na mata.
A can jihar Borno ko tawagar faɗakar da mutane ne akan samar da kasuwar Afirka ta bai daya so kai ziyara kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da Haruna Dauda biyu ya aika mana.
Wannan tawagari yana ziyartar wasu jihohin kasar ne a yanzu hakan don faɗakar da jama'a game da muhimmancin kafa irin wannan kasuwa. Amma Sarrafa Cheru Osakwe shi jagoranci wannan tawaga ga ko abin da ke cewa
it's a funding for our businesses to support Nigeria's exports through the Northeast Geopolitical Zone into Central Africa, into East Africa.
Yace ana so a kaddamar da wannan shirin ne don taimaka kasuwar Najeriya wajen fitar da kayayyakin kasuwancin su cikin sauki tun daga shirin arewa maso gabacin Najeriya zuwa kasashen Afirka ta yamma har ma da kasashen Afirka ta gabas da ma wasu kasashen Afirka da ke kewaye da Najeriya.
The Bank of Industry should be able to accelerate loans and financial support to micro, small and medium enterprises.
Yace a cikin bayanin bayan taron namu wanda dukkanin muka amince da shi shine cewa ya kamata bankunan masana'antu su samu garanci da gudumawa da kanana da masakaitan masana'antu.
Only 17% of African trade is with amongst Africans. The scandal is that Africans trade more with non-Africans.
Ambassador Isekwe ya ce kashi 17 ne kawai na kasashen 'yan kasuwan Afirka suke Afirka. Ai abin lalaci ne don mafi yawan kasashen Afrikan suna kasuwanci ne da kasashen da ba na Afrika ba, kuma wannan tsohon yayi ne na kasuwancin kasashen Afrika na bai daya zai mai gurbinsa. Injiniya Awal Ibrahim shine mataimakin shugaban kungiyar kananan masana'antu da matsakaita na Najeriya wanda kuma an tambaye shi ko menene sabo ganin cewa an dade dama ana ci gaba da gudanar da irin waɗannan kasuwanci tsakanin Najeriya da sauran kasashen Afrika.
Sabon abin da ake so a shigo da shi a hana cin kasuwa ta bayan gida wanda ba zai amfani ƙarsan gaba ɗaya ba. In ka lura ana yin manyan kasuwanci amma har yanzu ba aiki ba jari wajen kananan 'yan kasuwa, babu abubuwan yi da yawa, har yanzu kuma kasan dogaro da fetur kawai take yi, kudin fetur ne kawai yake shiga cikin ciki, shauran kudin suna tafiya ta bai da ta bayan gifoge.
Alhaji Audu Umar dai shine shugaban kungiyar nan da ake kira Borno Unity Forum wanda su ma suka halarci wannan taro, wanda na tambaye shi ko ta wani hanya suke ganin za su amfana da wannan shirin.
A mutayen da zamu amana kamar misali kasan fata anan za a je saya Sudan ana shan wahala, amma ya ce yanzu Canada certificate jewa za ka fita za ka je Sudan ka saya kaya kamar rini haka muna shan wahala akan mutara ba mai saya, amma yanzu zamu kai mu sayar su kuma za su zo su saya karo ma haka, to wannan mun samu babban cin gaba.
Ga kuma yadda sadaran da maturu Alhaji Arabi Ahmed Bello ke kallon wannan sabon tafiyar.
Da aka yi mana bayani kamar yadda muka fahimta, wato kamar yadda kasuwar Turai take, kasuwar tarayyar Turai yanda suke, to kamar haka ne ake so a yi a nan kuma a Afirka.
Wannan tawaga dai har ma sun ziyarci hanyar Maiduguri zuwa garin Gamboro, hanyar da zai dangana har zuwa kasar Kamaru. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To shugaban Amurka Donald Trump ya aike da sakon watan Ramadan ga musulman duniya na fasara kuma gashi zan karanto.
Bayan an bayyana ganin watan azumin Ramadan wanda ke umurtar musulman Amurka da ma duniya baki ɗaya yin azumi, ina mika fatan alheri na ga musulman Amurka da ma na duniya baki ɗaya. A yayin wannan watan musulmai a faɗin duniya suna ƙara kusantar mahallicinsu ne ta gudanar da azumi, ba da sadaka, karatun Qur'ani da dai wasu harkokin ibada, musamman ma da yake a cikin wannan watan ne aka saukar da Qur'ani mai tsarki ga Annabi Muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata gare shi. Shugaba Trump ya ce watan azumin Ramadan lokaci ne da aka san musulmai na duba inda suka fito da kuma inda suke da kuma inda suka dosa a cikin addininsu domin yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya na irin ni'imar da ya yi musu. Ya ce fata a nan shi ne a cikin irin wannan lokaci ga masu azumi akwai bukatar su ƙarfafa zamantakewa tsakaninsu da mutane da suke zaune tare da su, kana su taimaki mabukata tare da ba da kyakkyawan gudunmawa yadda ya dace a yi rayuwa mai albarka. Shugaba Trump ya ci gaba da cewa watan azumi yana tunatar da mu yadda musulmai masu hannu da shuni na Amurka ke taimakawa rayuwar Amurkawa masu ƙaramin ƙarfi. Ya ce mu a nan Amurka mun yi sa'an samun kanmu cikin tsarin mulkin da ke baiwa kowane ɗan ƙasa damar gudanar da kowane irin ibada da ya zaɓa ya yi ba tare da tsangwama ba. Dokar ta baiwa dukkan musulmai damar gudanar da azumin watan Ramadan yadda addinin su ya buƙace su. Ta yin haka ne dokar ƙasa kuma ta bada bayanan yadda Amurkawa za su ƙara fahimtar muhimmancin ran ɗan Adam. Da ƙarshe ni da mai ɗaki na Millennia mun bi sahun musulman Amurka da ma na duniya baki ɗaya domin neman amfanin da ke cikin wannan watan.
To yanzu kuma ga karatu da Qur'ani mai tsarki.
Sunana Yaquba Jala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim walad dhalin. Amin. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا سبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صل لربك وانهار إن شانئك هو الأبتر.
To Allah ya sa mu dace. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu muna agogo ce karfe 1 na tsakar dare, ga kuma shirinmu na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke, wannan ko shakka babu. Assalamu alaikum masu sauraron lafiya uwar jiki. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. A makon jiya mun bayyana muku rahoton da kungiyar lafiya ta duniya ta gabatar da ke cewa mutane 9 cikin mutum 10 suna shakar gurbataccen iska. A saboda haka ne na gayyato Dr. Munir Mustafa, ƙwararre akan cututtuka masu saurin yaduwa da ke Jami'ar Pittsburgh, Jihar Pennsylvania nan Amurka, domin yi mana ƙarin haske. To Dr. Munir Mustafa, ka ji maganar da muke an ce akan cewa mutane 9 cikin 10 kungiyar lafiya ta duniya ta bada rahoton cewa suna can gurbataccen iska. To
gaskiya
to a waje zan na fahimta akan cewa na waje din akwai wanda masana'antu ke fiddawa da hayakin mota a kasashen mu, kuma uwa uba irin masu kananan generator na I pass my neighbor da sauransu. To bayanin da shin yaya na cikin gidan nan yake ko na cikin daki?
To shi gurbacewar iska ta cikin gida babban abin da yake kawo shi shi ne girki da ake da itace, musamman idan za a yi girkin da itace ko kuma da kananzir a wajen da ba kamar mu a gargajiyance. A da ana girki ne a waje ko a buɗaɗɗen waje, amma yanzu canjin rayuwa da yanayin cewa gidajen wasu a matsa suke ko wasu ɗakin girkin babu mafitar iska, sai zama ana yin girki a inda babu wadataccen filin da iskar za ta fita. Sai zama wannan hayaki na ice ko hayaki na irin maganin sauro ko hayaki na abin girki na kananzir wato rusho. Waɗannan su ne idan babu wadataccen tagogi, babu hanyar da iska za ta fita, suka taru a cikin gida. To wani lokacin illar da suke yi tunda abu ne zai taru a cikin gida, sai kaga hatta ne mutafi ma illar da gurbataccen iska ta waje za ta yi, musamman ga kananan yara wanda yake sa musu saurin kamuwa da cututtuka irin na pneumonia, irin tarin asma, har ma da manya kuma yana sa ƙarin cututtuka irin su hawan jini da cututtukan dai da suka shafi zuciya.
Hadda sankaran huhu aka ce.
So sai ma kuwa da ciwon kansa irin na huhu da na ciwon wukan kansa. Wato cututtukan da gurbatacce iska take kawowa suna da yawa. Kusan kowane ciwo akasari manyan ciwon wukan da aka sani, to gurbatacce iska tana ƙara ƙarfinsu.
To kungiyar lafiya ta duniya ta yi bayanin cewa ma ba a ma taɓa mai da hankali akan wannan ba. A karan farko ne a watan Oktoba, idan Allah ya kai mu, shine za a yi taron ƙasa da ƙasa na farko akan wannan matsala. To kuma bisa bayanin da aka yi ƙasashen Asiya da kuma ƙasashen mu na Afirka, mu muka fi fuskanta wannan matsalan kamar yadda kai bayani, girki daga ice da suka lantar da sauransu, to me mutane za su yi, mutane za su kare kansu?
Akwai mataki da mutane za su dauka. Matakin cikin gida, wato iska cikin gida, shine matakin cewa duk inda za a yi girki da ice ko da kananzir ya zama an yi shi a wuri budadde mai iska, kuma in bai zama dole ba kada mutumin da ba shi ne kamar ko yake kula da girki ba ko abin da ya zama ya kusance shi, wato yayi inda tsawara ɗakin girki can bangare daban inda hakin ba zai shigo inda jama'a suke ba, kuma wanda yake girkin shi ma kada ya dinga kusantar hayakin da yawa. In ya je ya dan juya girkin da yake ko ya dan iza wutar sai ya bar wajen dan kada abin da zai shaka a zama yayi yawa. Matakin cikin gida kenan. Matakin waje kuwa abu ne da yake buƙatar jama'a gaba ɗaya a haɗa ƙarfi da ƙarfe, wato da al'umma da gwamnati. Ta ɓangaren al'umma shine a yi kira ga gwamnatoci kuma a ba hukumomi haɗin kai wajen kamar ƙona dazuzzuka, musamman a ƙasa Najeriya akwai jihohin mai irin na Niger, jihar Bauchi, jihohin da suke sai kaga an shiga ko an kona daji dan a noma ko kawai an kona bishiya dan a samu gawayi. To wannan ba karamin illa yake kawowa ba, saboda bishiyoyi da aka sani su ne suke taimakawa wajen tace iska. Shi yasa duk inda waje yake da bishiyoyi za ka ga iska wajen na da ni'ima. Wannan kuma rashin bishiyoyi shi yake ƙara ƙura da ƙasa da yashi na hamada, wanda su ma suna ƙara gurɓacewar iska. Saboda haka dole ba zai yi gwamnati ta bi gida-gida sako-sako tana kama mutane ba, amma ya kamata jama'a su kula da dashen itatuwa da kuma rage ƙona daji da kuma gudar wannan ƙona bishiyu da ake don samar da wata 'yan riba da bata kai ta kawo ba, wanda wannan illar da take ba wai ga kai kaɗai ba, ga garinku gaba ɗaya zuwa wani lokaci sai ya zama hamada saboda rashin bishiyoyi.
To kai magana akan cewa hayaki na cikin gida din na hadda na maganin kamar sauro da ake kunnawa, to yaya kenan? Tunda galibi mutane suna sayan wannan maganin kashe sauro din nan da ake kunnawa mai hayakin nan, to ya za su sarrafa shi ta yadda ba zai musu illa ba?
Matakin farko shine dama ta bangaren lafiya, hukumomin lafiya sun fi ba da ƙarfi akan amfani da gidan sauro. Wannan illa ta hayaki yana cikin abin da yasa ake ƙara ƙarfafawa mutane cewa a amfani da gidan sauro, a saga da kofa ma za a iya sa kamar ɗan gidan sauro haka, har wannan zai rage yawan sauron da zai shigo da kuma abin da zai rage buƙata ta maganin sauro. Kuma shi wannan maganin sauron mai hayaki yanda ya kamata a sa shi shine a sa shi a ɗaki. Idan ɗakin ya sha ya kai sauro ya mutu a buɗe taga, wanda dama tagar idan tana da ɗan gidan sauro haka kuma za a iya buɗe taga a wuri ya sha iska kafin a shiga a kwanta, saboda shakar wannan hayaki da kuma kwana cikinsa yau da gobe yana abin nan gaskiya yana da illa ga lafiya, musamman ta harkar numfashi ta wajen huhu da sauransu.
To madalla, lokaci yayi da likitanku Dr. Muhammad Ladan zai kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita, ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah, ina lafiya Hajiya.
To likita, yau zamu fara da wannan musika ne da muka samu daga can kasar Gabon.
To
amma ni sunan ne Alasa suna gane ya ce Usman.
To
amma ko bappa ne ban gane sauran sunan ba. Akwatin gidan waya 25 a can wani gari ko Bidman ne a can dai kasar Gabon.
To
ina fatan dai zai gafarce ni in yana kusan ban fada daidai ba.
To Hajiya
yace yana neman bayani ne don yana fama da ciwon appendix. To yaje an mishi aiki aka fitar a ƙarshe, amma kuma ina ganin ya sake dawowa. Shi ne yake son ya sani wai akwai wani magani na rigakafin wannan cuta?
To appendix, abinda ake kira appendix wurin hanjin ɗan Adam babban hanjin da ƙarshen shi akwai wani kaman jaka to wurin nan lokaci in kaman kwayan ne wadansu irin kwayan cuta suka shiga yakan kumbure sai ita ciwo to wani lokaci akan shiga wani lokaci yawanci an fi shiga a cire shi gaba ki daya
to da kace kwayan cuta na shiga baya ga kwayan cutan akwai abubuwan da ke kama su shiga su cika jakan
na shiga daga babban hanjin dan adam amma an ce abin da ke kawo wahala shine wadansu kwayoyin cututtuka da ake kira bacteria suka shiga sai sa abin ya kumbure ya ta ciwo to in dai har yanzu yana ciwon dole ya koma likita dole bai yiwa ba su cire abin gaba ki daya ba
to
yau cin abin ya tsarani sai an cire shi gaba ɗayan ba haka ba zai samu sauki ba amma ya kamata ya je dun wannan ba wannan magani ake ba dole sai an cire shi
cire koya a fidda
aje ayi aiki a ɗakin tiyata a cire shi a gyara wurin
to likita ko kuma in tunda ya je ko wani likita ne ya je gun shi bai ga ko kila bai fahimci abin sosai ba ya kamata ai ya canja likita ko
indai wannan likita da ya je wurin sa bai gane abin da yake faruwa je akwai likitoci musamman da suka gane ce a kan ana kiran GI abubuwan da yake haɗe daga cikin dan adam to ya kamata yau waɗannan su suka fi gane cewa akan wannan abin
amma idan aka fidda din shikenan mutum ya rabu da ciwon kenan
yawanci aka fitar kuma da ikon Allah sai kawai ciwon ya rabu da shikenan
to Allah ya sauke.
Amin amin.
Sai kuma wasikar Ladi mai masan gayu.
To.
Matar General Secretary a can Ayaragun Tofa Lafiya jihar Nasarawa.
To.
To likita mun sha karanta wasikunta.
To.
To amma wannan wasikan da ta rubuto gaskiya ne ban fahimce shi ba.
To.
Barin karanta maka kila kai zaka fahimta. In kuma baka fahimta ba muna fata in tana sauraro ta sake rubutowa. Wai idan mutum yana bacci akan farandan gidansa har gari ya waye.
To.
Idan kaman lokacin zafi ne.
To.
To, wai sai kuma mura ta kama shi. Amma idan bai yi bacci ba har gari ya waye, babu ko ciwon da zai kama shi. Ka fahimci me take nufi wannan mata?
Hajiya ni ban gane abin da take nufi da wannan ba.
To, Malama Ladi, ina fatan kina kusa. Ba mu fahimci abin da kike nufi ba muna fatan zaki sake rubutuwa wannan fili domin mu yi kokarin likita kokarin ya baki ansa to likita sai wasikar Master Warrant Officer mai retire Nasiri Ado
to
wanda ke akwatin gidan waya mai 170 a can Zuru jihar Kebbi
to
yace a shekarun baya mutane da yawa sun warke daga cutar tarin fuka TB amma wai yanzu cutar tana addabar al'umma to wai me yasa haka ne maganin da ake bayarwa yanzu yafi karfin cutar ne wato cutar na bijirewa magunguna ne ko dai cutar ne ba ta jin magani to likita gashi na karanto wasikar Master Warrant Officer Nasiri Ado mai retire amma kuma lokaci ya karato saboda haka sai shirin mu na gaba idan Allah ya kai mu zaka bashi ansa
to don wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kana takeice
to a takeicen jiya Alhamis sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo yayi magana da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ta wayar tarho inda Pompeo din ya jaddada muhimmancin daddiyar dangantakar da ke tsakanin mutanen Najeriya da na Amurka wanda haka ne ma ke nuni da dacewar zuwa Amurka kwanan baya da shugaba Muhammadu Buhari ya yi inji shi
to madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayan sai yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman shi Ibrahim Kalmasi Garba da taimaka muka gabatar da shirin sai Salamu Abdu ya hada mana sauti da injiniyan mu Darul Sulus ni na da Ibrahim Ayo ke cewa sai da hasken mun dawo muku da wani sabon shirin.